نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى بيوغا وتن جماد الأولى شكرة دبو هجرة من زنزيرة عند محمد sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 16 ga watan 11 shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na riyadus salihin wallafar babban malami al-sheikh abu zakariya yahya bin sharaf an-nawawi Allah ya ji kamalan da rahama idan ba manta ba ƴan uwa a wancan sati da ya gabata har yanzu dai muna karatu ne a cikin kitabul mansurat wal mulah mun kuma tsaya ne a hadisi mai lamba ta 23 hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda zamu tashi hadisi na 24 malai ce wa an jabirin radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah kara masa yarda kale yace kana jid'un yaqumu ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'ni fil khutbati ya kasance akwai wani al-jiz'u shine kutittaran dabino yaqumu ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam da annabi zira da abinci su ƙara tabbata a gare shi yake tsayawa zuwa gare shi yana jingina da wannan kututturan dabinan ma'ana yakan dan jingina bayan sa din ranar juma'a idan zai yi hudu ba wai hawa kan kututturan dabinan yake yi ba a'a bayan sa yake jinginawa a jiki sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsaye ya gabatar da mutane khutba falamma udi al-minbaru lokacin da aka ajiye wa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi minbari ko kuma aka sanya masa minbari sami'na lil jiz'i mithla sauti al-ishar Jabir dan Abdullahi yace sai muka ji wannan kututturan dabinan yana fitar da sauti yana kuka mithla sauti al-ishar kai ka ce sauti ne na taguwa ko raquba wacce take da ciki dan wata 10 shine al-ishar jam'i ne na ashra wanda ita ce taguwa da take dauke da ciki idan ya kai wata 10 to sahabban da suke masallacin dukkanin su gaba ɗaya sun ji wannan sautin sun ji wannan kukan sun ji wannan karar da take fitowa daga kututturan dabino abinda ake nufi da kututturan dabino ɗan uwa shine dabino da aka share shi sai kasance sai dan kadan daga jikin sa wanda ba a sare ba gaba daya ma'ana kamar a ce me ake cewa da Hausa ba saiwa ba ko kututture ko yawa ya kasance dai dan kadan ne daga jikin sa ya rage dukkanin mutanen da suke masallacin sun jiyo sautin sa yana kuka yana kara a cikin masallacin hatta nazala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam har sai da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya sako daga kan minbari fa wada yadahu alaihi yaje ya dora hannunsa akan wannan kututturan dabinan sallallahu alaihi wasallam dan uwa wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai sukan sanyawa ko su rawaito daga cikin hadisan da suke bayani game da mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda hatta abubuwan da suke jamadat abubuwan da suke daskararru suna tasirantuwa da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi suna shauki zuwa ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, suna san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, hatta abubuwan da suke daskararru ba masu rai ba, ba ma dabbobi ba, tunda dabba akwai rai a jikinta, jamadat, abubuwan da kwata-kwata ma ba sa motsi. Wannan ƙabiya ko wannan ƙissa ta faru kamar yadda wasu daga cikin malami suka faɗa cewa a shekara ta shida ko a shekara ta bakwai bayan hijira, kamar yadda Ibn Sa'ad ya yanki zance akan haka. Wasu daga cikin malami kuma suka ce wannan ya faru ne a shekara ta takwas. Wato da asali ɗan uwa yadda al'amarin yake shi ne, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shi da mambarin da yake hawa ya hutuba a kansa. A kan me yake hutuba? Shi ne yana hutuba ta hanyar jingina bayansa a jikin wannan kututturen da bina, saboda haka sai ya gabatar da hutuba. Idan kuma ya hutuba ta farko sai ya zauna sallallahu alaihi wasallam, sannan sai ya tashi sai ya gabatar da ta biyu. To ana nan a wannan shekarar da muka ambata, kamar yadda hadisi yake a cikin Bukhari da Muslim, hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radiyallahu anhu, yace wata mata daga cikin mutanen Madina tace da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya Rasulullah, bana aiko kafinta na yazo ya hada maka abinda zaka rinka zama a kansa ko kana tsayawa a kansa kana mutane khutba ba? Da farkon al'amari yadda hadisin ya nuna, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai bata dama ba, sai daga baya ya tura yace ai mata magana ta turo wannan kafintan nasa ya masa minbarin da zai rinka khutba a kansa. Kuma abin da ya faru kenan, wannan matar ta turo kafintan ta ya zo yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi minbari mai matattakala guda uku. Shi kansa minbarin an yi shi ne daga icen da ake ce masa tarfa'ul ghaba, tarfa'ul ghaba daga icen goruba ko wani abu makamantan haka aka yi wannan mambarin. To lokacin da aka yi wannan mambarin aka ajiye shi, kun ga daga lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daina me? Ya daina jingina bayansa a jikin wancan kututturen dabinan, haka ne ko? To shi ne abin da ya faru. Rana ta farko da zai fara hawa kan wannan mimbarin ya kyala wancan kututturen dabinan, shi ne wannan abin ya faru. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito, saboda haka kawai sai ya wuce wannan kututturen dabinan. Shi yana jira a zo a jingina da bayansa kamar yadda aka saba a gabatar da khutba. Sai ga annabi ya wuce shi sai ya je ya kan minbari. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara gabatar da khutba kenan, sai masallaci ya kaure da ihu kawai da kuka, kukanwa kukan kututturen dabino. Wannan duk wanda ke cikin masallacin babu wanda bai ji ba. Kuka ne kai ka ce taguwa ce, ita ce naqatul ashara, taguwa wacce take ta kai wata goma da ciki, to tana kuka tana gunji. To haka aka rinka jin gunjin wannan kututturen dabinan na fitowa daga jikinsa, kowa da cikin masallacin sai da ji. Wata ruwayar kamar yadda ya zo a cikin Sunan al-Kubra na Imam an-Nisa'i daga hadisin Jabir ɗan Abdullahi al-Ansari, Allah ya ƙara masa yarda, cewa ittarabat tilka sariyatu ka haninin naqa, sai da ya kasance dukkanin durkokin da suke cikin masallacin sun rinka motsi suna girgiza saboda wannan ƙara da wannan kututturen dabino yake. Ka haninin naqatil khaluj, kai ka ce kuka ne na taguwar da aka raba ta da ɗanta. A wata ruwaya kuma abin da aka ce kenan, an-naqatu al-khaluj, naqatul khaluj ita ce taguwar da take da sabon haihuwa na ɗa, a zo a ɗauki ɗan nata a raba shi da shi, kaga ba zaman lafiya. To irin kukan yanzu in kana da tinkiya duk lokacin da ta yi sabon haihuwa ka ɗauki ɗan, ko aka nemi ɗan aka rasa, wani irin kuka take? Ai sai ta hana ku saka ta gaba ɗaya. To haka duk wata dabba take. To irin kukan da wannan kututturen dabinan ya rinka yi a cikin masallaci, mutane suna sauraro, kai ka ce taguwa ce da aka ɗauki mata ɗanta sabuwar haihuwa, kowa yana ji. Saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai yi khutba yana mai jingina da shi ba. wata ruwayar ta Anas dan Malik Allah kara masa yarda wanda Ibn Khuzaima ya fitar da cikin littafin sa cewa tay fahanatil khashbatu haninal walid ko haninal walid haka fahanatil khashbatu sai wannan katakon ko wannan kututturen dabinan ya rinka kuka yana gunji haninal walid irin kukan da kamar uwa dabba take yi lokacin da aka dauke mata danta wata ruwaya kuma ta Imam Ad-Darimi da Ibn Majah suka ce falamma jawazahu lokacin da annabi tsirada aminci sa tabbata a gare shi ya fito daga gida ya wuce wannan kututturen dabinan bai jingina a jikinsa yadda ya saba ba kharaza zalikal jiz'u ka khuwar thawr saboda haka sai kuka irin kukan dan maraki kasan kukan dan maraki ko kuka ne da yake da karfi wanda kowa zai iya ji wata ruwaya ta ce kukan da yake nan wata ruwayar daga Ka'abu Allah madaukakin sarki Ubay dan Ka'ab Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda wanda Imam Ahmad da Imam Ad-Darimi da Ibn Majah suka fitar da hadisin shi kuma cewa falamma jawazahu lokacin da annabi tsira da aminci sa ara tabbata a gare shi ya wuce wannan kututturen dabinan bai tsaya ya jingina da shi ba khara aljiz'u hatta sada'a wa shaqqa sai wannan kututturen dabino ya sa ihu hatta sada har sai da ya fara tsagewa wa shaqqa saboda tsabar kuka da gunji da yake yi saboda annabi tsira da aminci sa ara tabbata a gare shi ya kyale shi har sai da annabi tsira da aminci sa tabbata a gare shi ya sako daga kan minbarin sa mai albarka ya tako da kafar sa mai albarka ya zo kusa da kututturen dabinan nan fa wada yad'u yadahu alaihi ya dauki hannun sa mai albarka ya dora akan sa da ya dora hannun sa akan sa to shine sai cewa fi riwayati a wata ruwayar fa wada yadahu alaihi fa sakana sai annabi tsira da aminci sa ara tabbata a gare shi ya dora hannunsa akan kututturen dabinan nan fasa kana sannan sai ya shiru sannan sai ya gamsu annabi tsira da aminci sa ara tabbata a gare shi a yararrashe shi a cikin ruwayar Imam Ad-Darimi daga sahabi Buraida cewa ya annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lokacin da annabi tsira da aminci sa ara tabbata a gare shi ya je wajen kututturen dabinan nan sai ya masa magana sai wa kututturen dabino magana kamar yadda ka san annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana magana da dabbobi wani lokaci kamar yadda aka samu raƙumi ya kawo ƙara wajen wa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya je biyan buƙatarsa kamar yadda yake hadisin yake a cikin Bukhari da Anas dan Malik kun san Anas dan Malik yakan ɗauka manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi buta idan annabi zai biya bukatarsa to sun shiga cikin daji to sai ka san je dajin fili ne fetal babu gurin da mutum zai dan fake idan ya biya bukatarsa sai annabi tsira da aminci sa tabbata a gare shi ce da Anas dan Malik ga wata bishiya can a can bangaren yace ka je ka ce da waccan bishiya ta can bangaren ni inji ne manzon Allah ina kiranta ta zo nan wajen yace ka je wajen waccan maka ce ina kiranta kawai Anas yace sai ya ga bishoyin nan suna jijjigo sai wasu suka bambaro daga inda suka zo suka yi manzon Allah rumfa sallallahu alaihi wasallam annabi ya biya bukatarsa ya tashi ya tafiyarsa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to wannan ya tabbata hadisi da dama to lokacin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya je wajen wannan kututturen dabinan kamar yadda ya zo a cikin ruwayar Darimi sai ce ikhtar an aghrisaka fil makan alladhi kunta fihi fatakuna kama kunta sai da shi ka zaba ko dai in dasa ka a gurin da kake ka fito kamar yadda kake da saiwarka da ƴaƴanka da komai naka da rashininka ka dawo kamar yadda kake ba kututture ba in kana so zan maka haka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in shi'ita an aghrisaka fil jannati fatashrabu min anhariha fayuhsinu niyyatika wa tathmaru fayu'kalu minka awliya'ullah yace idan kuma kaso zan dasa ka a cikin gidan aljanna sai ya kasance bayin Allah waliyin Allah su suke ci daga itatuwarka wanne zaka zaba a ciki saboda haka wannan kututtun dabino sai zaba gonda a dasa shi a gidan aljanna haka ta zo a cikin ruwayar ruwayar darin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata ya je ya samu wannan kututtun dabinan ya dora hannunsa a kansa kamar yadda ya zo wa fi riwayatin a wata riwaya kuma cewa yi falamma kana yawmul juma'ati yayin da ranar juma'a ta kasance qa'adan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam alal minbari sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zauna akan minbari fasahatin nakhlatu allati kana yakhutubu indaha sai wannan dabino annakhla abinda ake nufi shine kututturan dabino tunda annakhla ita ce bishiyar gaba dayanta to amma wannan ba bishiyar bace ko metete kututturan dabino ne saboda haka ana nufin kututturan dabinon ba bishiyar gaba daya ba sai tai ihu shine fasaha fasahat sai tai ihu kana yakhutubu indaha wata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana khutuba a kusa da ita hatta kadat an tashqa hasira ta kusa ta tsage saboda me saboda ihu da kuka da take saboda damuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rabu da ita wa fi riwayatin a wata riwaya kuma cewa yi fasahat siyahat sabiyi annabi yana wuce ta kawai sai ta fara kuka irin kukan kananan yara yadda ka san kukan dan jariri yake idan mahaifiyarsa ta kyale shi ya ta tsala kuka kuka mai damu to haka ya rinka wannan kukan a cikin masallaci wato ruwayoyin ne za ku ga wasu ce kukan raƙuma wasu ce kukan ɗan maraƙi wasu ce kukan yaro kowa yana ba da labari ne gwargwadon yadda abin ya zo masa tunda abu ne da aka yi shi a cikin masallaci ka san masallaci kuma ba mutum ɗaya ba ne ba mutum biyu ba ne ba mutum uku ba ne mutane ne da yawa sahabban da za su ba da labarin hadisi suna da yawa saboda haka kowa akwai yanayin yadda zai ba da labari wani zai ba da labari ya ce kukan da wannan kututturan dabino ya yi kai ka ce kukan ɗan maraƙi ne wani kuma sai ya ce a'a kuka ne irin kukan taguwa ta mace wani kuma ya ce kamar kukan jariri almuhim dai duk abu ɗaya suka yi ittifaƙi a kansa shine wannan kututturan ya yi me ya yi kuka ina fata mun fahimta wannan duk kamantawa ne duk tashbihi ne kawai kamantawa ne amma kututtur ya yi kuka shine abin da ake buƙata sauraka yace sai kututturan dabino ya kuka irin kukan karamin yaro fa nazala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sako daga kan minbari hatta akhadha fa dammaha ilayhi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da yaje ya rike wannan kututturan dabinon ya rungume shi ya rike shi zuwa gare shi fa ja'alat sai wannan kututturan dabinon ya rinka ta innu anina sabiyi alladhi yusakkatu hatta istaqarrat sai rinka irin kuka kukan yaron da ake rarrasa idan ya kusa yin shiru ai an fahimta ko idan yaro yana kuka aka dauke shi mai face ta dauke shi tana jijjiga shi idan yana nema ya shiru ya yake yi zaka shishika ke to shine wannan sallallahu alaihi wa sallam ku duwa ku tattaran da biyu ya san manzon Allah eh kaga tar ga zuciyar da bata san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam targa mutumin da bai san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba da annabi ya zo ya rungume shi a jikin sa haka sai aga yana shishika irin kamar yana so ya shiru haka hatta saqarrat har sai da ya shiru kuma gaba ɗaya sai ya dena kukan gaba ɗaya qala marwatu hadisin yace fa bakat ala ma kanat tasma'u min adh-dhikri yace wannan kututtun da binan yayi kuka ne a bisa abinda ya kasance yana sauraro na zikiri ma'ana na khutuba da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake a kusa da shi ana khutuba a kusa da shi yanzu an daina wannan shine abin da ya sa shi kuka shine abin da ya sa shi ihu duk wannan gunjin da aka rawaito yayi babban abin da ya kai shi shine me rashin sauraron khutuba da ake adab da shi a kusa da shi shine abin da ya kai shi zuwa ga wannan wata riwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace laulam af'al lama sakana annabi yace da ban je ne masa haka ba na je na dafa shi na rungume shi ba zai taba yin shiru ba zai ta kuka ne har Allah ya tashi kiyamarsa da tun in an je Madina sai an ta jin kukan yake da suna kudin tsaron da binu aure da gaske hakan malai cewa fi riwayatin lil isma'ili aidan bi lafzin hakanan a cikin riwayat isma'ili yake cewa laulam ahtadinuhu annabi ce laulam ahtadinuhu da ba dan na rarrashe shi ba da ba dan na lallaba shi ba lahana ila yawmil qiyamati da yayi ta kuka yayi ta wannan gunjin har Allah ta shi kiyamarsa zai ta yi ne ba zai daina ba sai da annabi zai rarrashe shi hakanan wali abi awana ibn khuzaima ibn abi awana da ibn khuzaima sun rawaito da abu nu'aym Allah madaukakin sarki musu rahama gaba daya hadisin Anas dan malik Allah ya kara masa yarda yace wallazi nafsi bi yadihi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace na rantse da wanda raina yake hannunsa laulam altazimuhu da ba dan na lazumce shi ba naje inda yake na rarrashe shi na taba shi ba lama zala hakaza ila yawmil qiyamati da ba zai gushe ba a haka har zuwa ranar tashin alkiyama a cikin bakin ciki da damuwa har sai Allah ta shi kiyamarsa da duk wanda ya je garin Madina zai ji nishin kututturan dabino da ihunsa to haka me yasa ya daina rarrashin sa annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi shi yasa malami suka ce wato mu'jizai ɗan uwa guda biyu ce manya-manya mu'jiza guda biyu ce na farko kukan na biyu kuma shirin an gane wacce ce ba mu'jiza ba a ciki kututturan dabino yayi kuka saboda manzon Allah tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi wannan mu'jiza ce sannan a rarrashe shi din kuma yayi shiru ya daina shi ma wannan menene mu'jiza ce kowanne ɗaya daga cikin malamai suka ce mu'jiza ce tashi sallallahu alaihi wa sallam shi sa ya tabbata al-imam al-hasan al-basri Allah ya masa rahama ya kasance kana idza haddatha bi hadha al-hadith yaqulu duk lokacin da zai bada hadisi da wannan hadisin zai karantar da wannan hadisin sai ya ce da mutane ya ma'asharal muslimina ya ku taron musulmi al-khashbatu تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا الى لقائه yace ku kalla katako ite kutittiran dabino yana kuka yana gunji saboda shauki da mararin haduwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa antum ahqqu an tashtaqu ilayhi ku ya kamata ku fitancantar a jin shauki da kokarin haduwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ku tattaran dabino ba shi da yake jama'at ba haka bane yan uwa haka ne mu mutane mu yafi cancanta mu fi jin shauƙin haduwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ku tattaran dabino ba to amma sai ga shi ku tattaran dabino shine wanda yayi wannan abin ba mutane ba ƙarshen wannan hadisi wasu daga cikin malamai kamar al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa ashe al-jamadat abubuwan da suke da skararru suma Allah madaukakin sarki ya halatta musu idrak suma sukan iya riskar abu ma'ana sukan iya jin abu sai dai kawai ba za su iya furta kuma ai da ma Allah madaukakin sarki ya ga mana ko yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin me la tabqahuna tasbihahu Allah subhanahu wataala yace komai kaga komai ya shafi abin da yake motsi da abin da baya motsi da duwatsu da bishiyu da komai Allah yace suna tasbihi tare da gogidewa Allah madaukakin sarki lakin la tafqahuna tasbihahum ku ne dai mu ne ba ma iya fahimtar tasbihin su amma suna yi ko ba su yi suna yi shi sa hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na ba mu labari cewa idan mutun ya mutu ko dai wanda aka huta da shi ko kuma wanda ya huta ba haka bane wanda aka huta da shi annabi yace da bushiyoyi da duwatsu da komai na unguwar su murna yake ya tafi haka annabi ya faɗa cikin hadisi komai na kusa da shi idan bishiya idan akwai bishiya a gidansu ko a makotansu murna wannan bishiya take ya batta saboda mutumin manzani ba mutumin kirki bane da bangon gidansu da duwatsunsu da dabbobin gidansu kuma murna yake ya tafi haka annabi ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan kuma mustarihun ne wanda shine ya huta din to su kuma bakin ciki suke da damuwa mutumin kirki da yake karatun alqur'ani suna sauraro yake zikiri yake ambaton Allah yake kaza shi kuma ya tafi sai su ji babu dadi to to kun ga ashe hatta jama'adat suna da me suna da idrak suna abinda malami suke ce musu idrak shi sa ɗaya daga cikin malami yake cewa lallai ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu'jizar sa ita ce sama da mu'jizar kowanne annabi yace annabi Isa alayhi salam Allah madaukakin sarki ya bashi mu'jizar rayar da matacce ba haka bane an bashi yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai Allah madaukakin sarki ya bashi dama a kutittiran dabino yayi kuka yayi magana da shi yace wannan mu'jizar ta fota sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kamar yadda makaji Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na 25 wa an abi sa'alabat al-khushali jurthum ibn nashir radiyallahu anhu ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wannan hadisi an karbo shi daga Abu Sa'alaba al-Khushani Allah ya kara masa yarda sunansa na gaskiya shine Jurthum ibn Nashir yace daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna Allah ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki farada fara'iba ya farlanta farillai fala tudayyuha kada ku tozartar da waɗannan farillan da Allah madaukakin sarki ya farlanta in aka ce farillai sune duk abin da Allah subhanahu wataala ya wajabta akan bayi sune farillai abin da Allah madaukakin sarki yayi umarnin da yake tilas akan su malamai suka ce mafiya girman farillai shine kadaita Allah madaukakin sarki tauhidi da biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su sallah azumi zakka waɗannan rukunan musuluncin guda biyar babu wasu farillai da suke sama da su sannan kuma sai ka gangaro sauran abubuwan da suke wajibi to Allah madaukakin sarki ya farlanta su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fala tudayyuha kada ku tozartar da waɗannan farillai me yake nufi da tozartarwa ta hanyar barin su gaba daya ko ta hanyar barin wani abu da zai tauye su ko ka bar rukuni daga cikin rukunan su ko ka bar shar'in da in babu shi ita kanta ibada ba za ta cika ba duk wannan tozartarwa ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fala tudayyuha wa haddada hududan sannan Allah subhanahu wataala ya iyakance iyakoki a cikin ibadun nan da yasa za a yi masa to lalle akwai abubuwan da ya iyakance ce ga yadda yake so a yi su ga adadin da yake so a yi su ga kuma san da yake so a yi su misali dauki sallah kaga kowace sallah Allah madaukakin sarki ya sa mata iyakan lokacin da yake so a yi ta kada ka yi ta kafin lokacin kuma kada ka yi ta lokacin ya wuce haka ne ko ba haka bane kaga haddada hududan kenan ya sa mata iyakoki sallar azhar aka ce kace kakkai ta sai rana ta yi me sawali haka ne sannan kuma kada ka yi ta bayan lokacin ta ya fita lokacin sallar asar ya shiga kada ka yi ta haka nan magariba haka nan isha dukkanin salloli sai da lokacin su iyakaku inna salata kanat alal mu'minina kitaban kuma mawqutan to kaga haddada hududan kenan haka nan rakawoyin sallah da muke yi sallar azhar raka'a nawa muke yin ta hudu sallar magariba uku sallar asbafa biyu kaga Allah madaukakin sarki haddada hududan kada ka zo zaka yi sallar asar kace zaka yi ta uku ko zaka yi ta guda biyu ko ka rage ko kace zaka yi ta guda biyar ka kara babu wannan a cikin addini ko shine haddada hududan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fala ta'taduha kada ku ketare wannan iyakar da Allah madaukakin sarki ya gindaya mu kada ku ketare wa harrama ashiya'an sannan kuma Allah madaukakin sarki ya haramta wasu abubuwa Allah madaukakin sarki ya haramta abubuwa da ya ambata muku su abu kaza haramin ne Allah subhanahu wataala ya kawo da yawa a cikin alqur'ani sa mai girma manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana wasu shi ma da yawa a cikin hadisan sa ingatattu saboda haka abubuwan da suke haramun kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun halal a bayyane yake Allah madaukakin sarki ya bayyana su abu kaza halak ne haka nan haram shi ma a bayyane yake abu kaza haram ne Allah madaukakin sarki ya haramta shi saboda haka ga su nan kala sai Allah subhanahu wataala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fala tantahikuha kada ku keta wannan haramcin da Allah madaukakin sarki ya haramta muku al-intihak shine keta abu ko tsaga abu malami suka ce tsakanin dan adam da abinda Allah madaukakin sarki ya haramta akwai sitir as-sitir shine akwai hijabi akwai shamaki tsakani to lokacin da ka zakkewa wannan abin kamar kaya ga wannan shamakin ne kamar kaya ga wannan as-sitir din ne kaje ka kai zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki sai kada ka je shi sai aka ce fala tantahi kuha kada ku keta wannan sitirar da take tsakaninka da tsakanin abinda Allah madaukakin sarki ya haramta ɗan uwan na fata an fahimta shine fala tantahi kuha sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce wasakata an ashiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce Allah madaukakin sarki yayi shiru akan wasu abubuwa da dama sai ce rahmatan lakum dan jin kai da tausayi a gare ku ba wai Allah mantawaye ba sai ce ghaira nisyani ba tare da Allah madaukakin sarki ya manta ba a jin kai ne kawai fala tabhasu anha kada ku je ku yi ta bincike da bin diddigi da zakule zakule da tambaye tambaye lalle sai an bayyana muku su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ci kada ku yi haka abubuwan da suke a bayyane haramun ne haramun ne abubuwan da suke a bayyane halal ne halak ne abubuwan da aka yi shiru akan su to kamar shari'a haka wa akwai abubuwa da dama da shari'a ta yi shiru a kansu ba Allah madaukakin sarki ya manta ba ne ba kuma ya gafali ba ne a'a la yadhillu rabbi wa la yansa amma me ya faru rahama ce ga Allah madaukakin sarki ya yi muku a kan ku bi su a haka ku ji daɗin rayuwarku da su ba tare da kun yi bincike a kansu ba wasu abubuwan da dama Allah madaukakin sarki ya yi shiru a kansu sai sa bai su tambaya ba wajibi bane sai a wajabta musu ba haramun bane kuma sai a haramta musu saboda me saboda kokarin kwakulo abinda ba a kai su zuwa gare shi ba shi sa a cikin hadisi na Imam al-Bukhari da Muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna Allaha farada alaykumul hajj sai ce fa hujju Allah subhanahu wataala ya farlanta muku aikin haji annabi yace ku yi aikin haji akwai al-aqra ibn habis sai ya rasulullah afiqam zami aikin haji ne kowace shekara ya manzon Allah sai manzon Allah ya masa shiru ya kara tambaya rasulullah afi kulli am annabi ya masa shiru da karshe sai annabi yajo yace law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu inda na ce eh to da ya wajaba duk shekara sai aje aikin haji kuma ba za ku iya ba ba haka bane sai annabi yace zaruni ma taraktukum duk abin da kuka ga na bar muku shi ban ce ku yi ba to ku banni kawai ku daina yawan bin diddigi da bin kokofi lalle sai kun tambaye akan abin da bai shafe ku ba yace inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihi mukhtalafihim ala anbiya'ihim abin da ya halakar da al'ummar da suke kafin ku na yahudawa da nasara shine yawan tambayoyin da ba su da ma'ana tambayoyi na ta'annuti sannan kuma da sabawar da suke wa annabawansu to yanzu me kuke gani da a ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya ce na'am da duk shekara sai an je aikin haji dole ne kuma yadda ka san sallar farilla yadda ka san azumin ramadana sai kai 30 din nan duk shekara sai kai aikin haji in kana da dama da Allah za iya wannan ba za iya ba to kaga da shikenan al-aqra ibn habis ya jawo mana ba haka bane shine annabi yace duk abin da ne muku shiru akan sa ku tambaya ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubuda lakum tasu'ukum haka Allah madaukakin sarki yace ya ku waɗanda kuka yi imani la tasalu an ashiya'a kada ku riƙa tambayar abubuwan da in tubuda lakum tasu'ukum idan aka bayyana muku su ba za ku ji dadin su ba bakanta muku rai za su munana muku za su to ku bar su kawai shi sa ku kalli Yahudawa galibi addininsu addini ne mai tsauri sun sha wahala wajen tafiyar da addini me ya ja musu saboda yawan tambayoyi da rena annabawansu na baku kissar banu Isra'ila akan saniya kwanakin baya mun yi karatu sa TV da suka wuce akai me ya ja musu wannan wahalar tambaya ce akan abin da bai kamata a yi tambaya akan sa ba wa idh qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhahu me ba shikenan fa wa idh qala musa li qaumihi tana lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce da annabi musa da mutanansa ko tana lokacin da annabi musa ya ce da mutanansa inna allaha ya'murukum an tadhahu baqara Allah madaukakin sarki ya umarce ku ku yanka saniya shikenan zancen ya kare me ya kamata su shiga kasuwa duk saniyar da suka gani su siyo su zo su yanka an wuce wajen shikenan fa amma ku kalle yadda suka dauki bala'i da masifa suka jin yana wa kansu qalu atattakhidna huzwa shine abu na farko ya Musa kuma izgili za'a mana daga tambaya sai a fara mana izgili me alakar an kashe mana dan uwa mun zo mun tambaye ka kace a sai saniya shajiriyo me alakar wannan da wannan malamai suka ce wannan shekin nuna maka idan Allah madaukakin sarki ya ce ayi abu ka san hikimar sa baka san hikimar sa ba kawai kai inda sun siya ba shikenan ba amma sai suka tsaya wannan abu qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hi to tunda haka ne mun ji tambaye mana wace irin saniya ake nufi wace irin saniya qala innahu yaqulu inna baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik aka ce ba karama ba kuma budurwa ba ba tsohuwa ba ba kuma budurwa ba awanun bayna dhalik da Allah wannan wahala ce ko ba wahala ba ce tun daga nan ma inda sun je sun samu wannan shikenan amma sai da suka ƙara nitsawa cikin tambaya qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha wai me launin ta qala innahu yaqulu innaha baqaratun safara'u ka taba gani yelo saniya safara'u fatsafatsi aka ce zai samu yelo saniya faqi'un launuha wanda kuma launin ta wannan yelon ne kadai ba ta da wani tsofa ne a cikin ta tasurru nazirina kuma tana kayatar da masu kallo an hada su da aiki duk da haka basu daddara ba qalu ulana rabbaka bainana ma hiya innal baqara fatashabaha alaina wai fa saniyoyin nan fa da yawa mu fa abin ya rikice mana wa inna insha Allah la mutudun amma Allah ya daga wannan karan zai mai kwari mai abin qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthiru al-ardha wa la tasqi al-harsa wata irin saniya wanda ba ta noma ba horariya bace ba kaza bace sai ku je ku nemo to sai da suka sha wahala sannan suka je suka samu saniyar saboda muguwar tambayar su kun san abin da aka yi da saniyar da aka yanka saniyar kawai aka dauki wani bangare na jikinta aka rikima mutum ya tashi shikenan abin da aka yi da ita shikenan fa qulna duribuhu me bi ba'dihha shikenan kawai da aka yanka saniyar aka dauki wani bangare na namanta daman wani aka kashe aka rasa wanda ya kashe shi to sai annabi Musa ce zai samu saniya shine suka ce musu izgili to da aka ji aka samu saniyar suka yanka sai annabi Musa ya sa aka dauki naman jikin saniyar wani bangare na ta aka daki mamacin sai ya tashi sai ya ce wani ne ya kashe ni sai ya koma ya mutu to wace saniya ce ba za ta yi hakan ba kowace za ta yi amma mai za musu shan wahala shine wannan muguwar tambayar ta su to shi sa annabi tsira da amince tsara sabbata a gare shi ce abinda na kyale ku ban muku bayanin sa ba ku kyale ni ku daina yawan tambaya amma ƴan uwa malami suka ce wannan ya takaita ne da lokacin annabi tsira da amince tsara sabbata a gare shi dan a lokacin wahayi ake yi amma yanzu kowace irin tambaya inda ta musulunci ce ba ta reni bace ba ta kokarin kura bace kai ta inda ta neman karatu ce ina fatan fahimta yanzu ana wahayi ne babu wahayi kada kai wani tambaya ce la tasalu an ashiya ko aka dauka Allah amma ka sani baka ce baka sani ba kawai ko ya ce maka innama ahlaka man kana qablakum ya kawo maka wannan hadisin a wannan hadisin me yanzu ba zai aiki ba kowace irin tambaya ce in dai ta neman addini ce ta neman ilimi ce karuwa ce a cikin addini tambayi idan malami ya sani ya baka amsa idan bai sani bai ce ban sani ba je ka gaba ba shikenan ba shikenan haka al'amarin yake yan uwa wannan hadisin rahu ad-Darqutni wa ghayruhu imam ad-Darqutni da wannan su suka fitar da shi sai dai hadisin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya da'afa shi tare da cewa Imam An-Nawawi ya hassana hadisin a cikin littafin sa na 40 An-Nawawi ya kawo shi a cikin 40 An-Nawawi kuma ya hassana shi kafin shi ma akwai wasu daga cikin malamai da suka hassana hadisin to amma hadisin yazo ta hanya ɗaya ne kawai ta hanyar makhul shi kuma makhul yana ɗaya da yake yana ɗaya daga cikin malaman da malamai suke cewa kasirul irsal yana yawan kawo hadisai mursalai shi tabi'i ne amma sai ya ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam tabi'i zamani da manzon Allah to kai sai ya ce manzon Allah ya ce to shi sa shi hadisin makhul in dai bai tasrihi da tahdisi ba to ba za a karbe shi ba mai tasrihi da hadisi bai ce haddathana ba idan yace qala haddathani wane to hadisin za a karbe shi amma idan yayi an ana shine yace an wane to ba za a karba ba an gane to wannan hadisin yana daga cikin wanda yayi an ana a cikin sa kuma hadisin yazo ta hanyar sa ne kadai shi sa hadisin bai inganta ba abinda sai ne sharhin sa saboda hadisin ma'anonin sa suna da kyau dukkanin gabobin sa zaku ga wasu hadisan daban a wasu ruwayoyin wanda suke ingantattu sun goyi bayan sa saboda haka wannan ruwayar da isnadin ta ita bata inganta ba amma alfaz din cikin hadisin za ku ga alfaz ne masu kyau Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi na gaba na 26 wa an Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu anhuma qala wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abdullah dan Abi Aufa Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda shi da mahaifinsa dukkanin su sahabbai ne shi Abi Aufa din alkunyarsa ce sunan shi na gaskiya shine Alqama bin Khalid ibn al-Harith Allah kara masa yarda yace gazauna ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min yaqi tare da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sab'a ghazawatin yaqi dai har guda bakwai duk tare da manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace na akulul jarada kuma kowanne yaqi muna kama fari mu ga samu ci na fata an fahimta muttafaqun alayhi wa fi riwayati wata riwaya da ba baka gane sosai ba sai yace na akulu ma'ahul jarada muna cin fara tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka fara ta halatta ko yawa hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana mu wannan al'umma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mushe guda biyu da kuma jini guda biyu duk an halatta mana mushe guda biyu sune al-hutu wal jarad kifi da fara yanzu kifi kana bukata sai ka yanka ne waye wane ne malamin yankan kifi babu kowa shi yake yanka kayan sa ba haka bane to haka ita ma fara ko da ka bige ta butu zaka je ka dauke ta ka soya ka ci babu laifi tana cikin dabba da ba sai an yanka ta ba ya halaka ce kuma ana ci saboda haka fara cin fara halaka ne in zaka cika ci in ba zaka ci ba kuma shikenan ina fata an fahimta wato ka fahimci wani abu a shari'a idan shari'a ta ce abu kaza halal ne za a iya ci to ba cewa akai dole kai sai ka ci ba ina fata an gane wannan dan an ce abu kaza halal ne za a iya ci ba a ce dole kowa sai ya ci in baka ci baka saba Allah a'a yanzu idan ka rayu tun daga rayuwarka ka mutu baka taba cin tuwo ba ka saba Allah ka saba Allah ba yanzu akwai wanda ba su san tuwo ba ai ko ka gani saboda ba nau'in abincin su bane amma mu da muke cin tuwo mun saba Allah mun saba Allah ba to duk abin da aka ce abinci ne wanda shari'a ta halatta in ka ga dama ka ci in bai maka ba kai abin nan ina fata an fahimta yawwa wani sahabi ya je ya faroto damo da aka sani damo ya kaiwa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abbabu ya kaiwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gashe yaje aka soya a gida aka soya mai kyau aka yi manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi har annabi zai kai hannu sai ya ci nama mai ne sai aka ci naman damo ne sai annabi ya dauki hannunsa sai rasulullah ba kyauci ne ya ce a'a ba haka bane ni babu shi ne a garin ban san shi ba shi sa ban iya ci ba amma je ka tuka yanka ina fata an gane kaga annabi bai ci ba fa kuma baya ci saboda me saboda shi bai masa ba amma ya haramta masa bai haramta masa ba kai ma sai ka je ka ci sai ka je ka ci babu laifi mun taba karatu a wannan majalisi da wasu bayan Allah maka karanta hadisi a cikin Bukhari da Muslim a cikin Madatul Akam hadisin da yake bayani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya halata babu laifi za a iya cin doki ina ji hadisin Hafsa ne ko Ummu Salama cewa an ci doki a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina ji a ghazwatul Khaybar ne ko wani daga cikin yaƙoƙi sai wani mutum ya rinka akramaka Allah yanzu doki cin doki malam ai da abin nan doki fa malam nace masa ai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi halata ba to akai dole sai ka ci ba wallahi har maka tashi a karatun cewa ki malam doki fa washi dokin da aka faɗa ne dole sai an warware kalmar doki idan ba za ka tsaba shi kenan babu wanda ya ce sai ka ci amma babu yadda za a yi shari'a ta halata abokai kuma ka zo karamta sai ka shiga cikin matsala ina fata an fahimta saboda haka da kifi da fara suna ɗaya daga cikin naman da ba sai an yanka ba kawai za ka iya cin kayanka wanda ya ga fara nan ana auna ta a kasuwanni kwano-kwano ba haka ba ne tashin ana sai a ƙuƙƙulla a siyar kaga za ka shiga je ka so ka ci in ka ga ranka bai kwanta da ita ba kana ganin kyama to kakka ci amma kakka fushe wasu kamar masu ci su ci Allah ya sa mu dace وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديثنا أشرين دبقي أنكر بوشة دقى صحابي أبو هريرة الله قال مسير دا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتأكيق أن نبت إرادة أمن تسأر ثبت أقريشة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أن نبت إرادة أمن تسأر ثبت أقريشة باء سار مؤمني اللدغ شيني سار كو تيزا دب دتكي دبي kamar maciji ko kunama idan sun cije ka su ake kira alladahu to annabi ya ce ba a saran mumini a cikin rami sau biyu mutum ya zira hannunsa a cikin rami wani kwaron ya cije shi ko kunama ko maciji kuma da yake shi shaka tafi ne kuma ya ƙara dawa ya sa hannunsa a cikin wannan ramin an fahimta ai wannan ba addinin musulunci ba ne shashanci ne kawai ba addinin musulunci ba ne wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi ibn ishaq a cikin al-maghazi nasa ya kawo abin da yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi wannan hadisi akwai wani mutum da ake ce masa abu hurra al-jumahi ya kasance mawaki ne mutumin makka ne lokacin da aka zo yakin badar saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ganshi a cikin fursunan yakin da aka kama a yakin badar an kama shi saboda haka da annabi ya ganshi sai yayi wa annabi kukan talauci da yake fama da shi ga kuma iyali da yake kula da shi shi talaka ne ba shi da komai ya nuna kamar tilasta masa aka yi fito annabi ya tausaya masa sai ya sake shi amma annabi ya ce kada ya ƙara ganin sa to amma lokacin da aka zo yakin Uhudu bayan abin da ya faru da aka kama tsirarin wanda aka kama sai aka ƙara ganin shi a ciki sai a ganshi a ciki ya dawo me ya dawo karo na biyu to shine sai ya ƙara yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi magiya cewa wancan karan annabi ya masa afuwa wannan karan ma yana buƙatar afuwa to sai annabi ya ce masa a'a ai ba a cizon mumini a cikin rami sau nawa sau biyu annabi ya ce a je a kashe shi aka je aka fille kansa to malamai suka ce wannan hadisi lallai abin da yake nuna mumini mutum ne da yake wayayye mai tunani mai hangen nesa kada a yaudare ka a cuce ka a waje kuma ka ƙara kuma a wajen ina fatan fahimta kada a yi maka abin da ba daidai ba a wajen kuma ka ƙara kuma a wajen ku kalli abin da kyau ƴan uwa akwai ganganci akwai kuskure haka ne wani abu zai iya haɗa ka da mutum bisa kuskure maka abin da ba daidai ba kai ka san kuskure ne haka ne wannan ba laifi bane dan ka kuma kun ci gaba da mu'amala da shi amma akwai ganganci kowa ya sani mutum ya cuce ka ya damfare ka ya ha'ince ka a wata harka daga cikin harkokin duniya ko wani abin da ya kama da haka sannan kuma karo na gaba ka ƙara ɗaukar kanka ka kai wajensa to wannan shashanci ne ina maimaitawa da babban baki shashanci ne wannan ba addinin musulunci bane kada mutum ya ce ana tawakkaltu ala Allah ƙarya ne ba na gaskiya ne ba dogaro ga Allah bane wannan ƴan uwa wallahi shashanci ne annabi cewa ba a cizan mumini a me arami so biyu al-imam abu dawud yace hadisin abin da yake nufi shine babu yadda za a yi mumini ya sha wahala a duniya sannan ya je lahira kuma ya sha wata azaba na ba ta an fahimta idan mumini ya sha wahala a duniya in ya je lahira zai yi me zai samu aljanna to shi aka yi fassara hadisin ba a cizan mumini arami so biyu ma'ana mutum ba zai sha duka a duniya kuma ya sha duka a lahira ba to amma wannan ya danganta gaskiya ko yawwa idan mutum ya bi Allah subhanahu wataala a duniya kuma sai ya sha wahala a duniya sai zai shiga aljanna idan mutum ya sha wahala a duniya amma ya bi Allah zai shiga ina aljanna insha Allah ta'ala amma mutumin da ya sakaci a duniya ya saba wa Allah madaukakin sarki wallahi duka bi zai sha duka bi zai sha zai sha wahala a duniya a lahira kuma ya shiga cikin wuta haka nan idan mutum ya bi Allah madaukakin sarki a duniya kuma ya samu jin dadin duniya can ma kuma zai je shiga aljanna ba haka bane haka ne sai ba abin da zai hana shi ka bi Allah madaukakin sarki kuma Allah ya baka arziki ka ci arzikin ka ka more kuma ka je ka shiga aljanna kaje ka shiga aljanna yanzu dukkanin mu nan duk wahalar da muke sha a Najeriya duk abin da muke sha duk abin da muke fama da shi na rashin jin dadi daga cikin mu wazi hada kafadarsa da sayyidina Usman ko sayyidina Abdurrahman dan Auf attajirai ne duk inda kake neman attajirai sun kai duk inda kake neman attajirai sun kai amma kai ka san sai sun riga shiga aljanna kai ka san tsakanin aljanna ka da tasu ba iri ɗaya bace akwai bambanci yawwa saboda haka lallai idan mutum ya bi Allah madaukakin sarki a duniya ya sha wahala to kaga in Allah ya da in yaje can ba zai sha wahala ba eh amma ka kibin Allah subhanahu wataala a duniya ka dauka cewa kawai wahalar Najeriya ta ishe ka a'a wallahi wahalar Najeriya bata ishe ka ba akwai ta jahannama gaskiya kenan akwai ta jahannama eh a Najeriya kana shan wahala amma duk wani sabon Allah da kai a ciki duk abin kware da gaskiya duk abin kawai hanya da kai a ciki to bi zaka sha 2-0 za'i eh ka ci bugu a nan wajen can ma kuma ka je ka ci bugu Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa anhu qala wannan hadisin shi ma Abu Hurairah ya fitar da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace salafatun wasu dangin mutane guda uku la yukallimuhum Allah yawmal qiyama Allah madaukakin sarki ba zai musu magana ba malami suka ce kalamu birrin wa ilqa magana ta tausasawa da nuna kulawa irin ta ce Allah madaukakin sarki ba zai ba wasu suka ce Allah madaukakin sarki ba zai tura musu mala'iku su ne musu gaisuwa ba irin tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar da mala'iku suke su ba za a yi musu ba ba za a samu wannan ba wala yanzuru ilaihim Allah madaukakin sarki ba zai kalle su ba kallo na rahama shi ba wala yuzakkihim Allah subhanahu wataala ba zai tsarkake su daga zunubansu ba sannan walahum azabun alimun kuma suna da azaba mai radadi Allah ya tsare mu na farko rajulun ala fadli ma'in bil falati mutumin da yake da ruwa ragowar ruwa wanda yake a cikin daji al falatu shine al ardu la ma'a fiha kasar da yake daji ne kuma babu ruwa a wajen to kai kuma kana wani abin ko kiyo ko wani abin sannan kana da ragowar ruwa bayan ka sha dan al fadlu shine abin da yake ragowa rara kenan wanda yake da ragowar ruwan da ya sha yayi amfani da shi kana da shi sai wani zai wucewa kuma yana cikin kishin ruwa sai ya tambaye ka ruwan ka hana shi to ka shiga cikin wannan Allah ba zai kalli mutum ba zai masa magana ba zai tsarkake shi ba azaba mai radadi ta shafe shi Allah ya kiyaye malamai suka ce sai dai idan mutumin da ka hana ruwa ko dai arne ne wanda kuke yaki tare da su kaga idan ka bashi ruwa ya sha ai ka farfado da shi kenan kuma ya je yake ku sai ka hana shi ba za ka bashi ruwa ba ko mutumin da ya ridda anye kuma addinin musulunci yaki to kar ka bashi ruwa amma dai musulmi ne dan uwanka sai ka taimaka masa da ruwa ya sha na biyu ورجل بايع رجلا بسلعه بعد الاسر da mutumin da ya ciniki da wani mutum ya sayar masa da wata haja sa as-sil'a ita ce al-bida'a shine kamar haja ya sayar masa da wani abu nasa ba'da al-asr bayan sallar al-asr fa halafa billahi yay masa rantsuwa da Allah la akhadha bi kaza wa kaza cewa ya siyi wannan hajar ne akan kudi kaza da kaza yay masa rantsuwa shi wanda zai sayar da abin ya rantse wanda zai sayar wa cewa wannan abin ni ma wallahi kaza da kaza nake shi kuma ƙarya yake an fahimta yanwa yay masa ƙarya shi kuma wannan wanda zai siya din sai ga shi kansa tunda akan kaza da kaza ya siya ai bai kamata ya bashi faduwa ba sai ya siya a yadda yake so ya cuce shi da kihancin sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake fasaddaqahu mai siyan sai ya gaskata shi akan wannan magana da ya gaya masa wa huwa ala ghairi zalika amma kuma ba abin da ya fada ba akan haka yake ba ƙarya yake to shi ma Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ba ba zai magana da shi ba ba zai tsarkake shi ba azaba mai radadi ta tabbata a gare shi Allah ya kiyaye mu ɗan uwan fahimci wannan da kyau ko yawa mutun yayi ciniki da ɗan uwansa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba'dal asri me yasa aka ce ba'dal asri saboda lokaci ne mai tsada malamai suka ce shine mafi tsadan lokacin yini gaba daya in aka ce yini daga bullowar rana zuwa faduwanta babu lokaci mai tsada kamar bayan sallar al'asr suka ce saboda shine lokacin da mala'iku suke canjan aiki da mala'ikun dare da mala'ikun rana za a canza aiki eh na dare sun zo za su karbi na ina kenan na safe to a wannan lokaci ne shi yasa magabata duk lokacin da za su yi rantsuwa idan wani abu ya kama wanda mutum zai yi rantsuwa kamar mutum ya je kotu a ce sai ya rantsuwa kamar li'ani da ake tsakanin miji da matarsa duk wannan shi ma babu rantsuwa ne kamar kai wani abu a ce sai kai rantsuwa to suna wannan rantsuwar ne bayan sallar al'asr saboda sun ce lokaci ne mai tsada a irin wannan lokacin ake ko yanzu ma kuma a kotuna galibi za ku ga ana irin wannan rantsuwar ana yi sai dai lokutan ne ban san lokacin da ake bayani eh a bawa mutum qur'ani a bawa mutum qur'ani izu 60 qur'ani mai gafaka ba irin wannan ba na bugun misra ba a rantsuwa da shi duk qur'ani mai bambancin su me bambanci irin wancan da ake rubuta da hannu da wannan ake rubuta da computer akwai bambanci ɗan uwan akwai bambanci a gaya mu akwai ba wani bambanci to amma me yasa ake ɗauka wancan eh saboda cika ido eh saboda cika ido a ce ai rubutun gwani wane ne rubutun gwani wane ne gwani na dudu wani gwani ne wannan alaji sai a ce yaje alola kun ga wannan shi ma duk formalities ne kawai a ce yaje alola ba wani alola da sai kai alola mutun yayi alola in yi alola sai a ce dora qur'anin akan sa sai a ce idan abin nan da yayi ba haka bane ya rantse da Allah kan idan ba haka bane qur'anin nan ya ci shi sai ya kara fada yana gama sai a ce la ilaha illa sai ayi wata kabbara to na kabbara ita kai sai ta dora ta ka to shi sai zaka ga mutane suna jin tsoron rantsuwa a kotu amma ɗan uwa kun san akwai wanda suke zuwa su yi rantsuwa kotu a ƙarya akan ƙarya akwai su wallahi tallahi suna nan mutum zai je ɗauki alƙur'ani ya rantse kuma wallahi ƙarya yake to galibi irin wannan rantsuwar salaf sun kasance suna yin ta bayan sallar al'asr saboda tsadar lokaci amma kowanne lokaci ne kai ciniki da ɗan uwanka kai masa irin wannan abin da wannan ya masa duk ɗaya ne ko bayan sallar al'asr ko ba bayan sallar al'asr bane duk ɗaya ne an faɗa bayan sallar al'asr ne saboda tsadar lokacin kawai ba dan iyakance lokacin ba kadai sai mutum na uku wa rajulun baya'a imaman da mutumin da yawa wani jagora mubaya'a ya wani shugaba ya masa mubaya'a ko ya zabe shi la yubayihu illa liduniya bai zabe shi ba sai dan duniya wani abin aka bashi ya je kada masa ƙuri'a to irin wannan Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ba zai magana da shi ba zai tsarkake shi ba azaba mai radadi ta tabbata a gare shi ɗan uwa kun ji wannan gaba hadisi ne na Bukhari da Muslim duk mutumin da yayi wa shugaba mu baya a dan duniya ba dan cancanta sa ba dan Allah ba a'a wani abu yake so a bashi ko wani abu aka bashi wani an masa alƙawari ne idan an tabbatar masa shikenan idan ba a tabbatar masa ba zai koma gefe yana zagin shugaban
ba haka bane ka zo ka yi mu mu tafi idan mun ci zaman baka abu kaza da aka ci sai ga ba a bashi ba to sai da kuma yana me yana zagin shugaban yana kushe shi duk abin alkhairin da zai baje gani ba shi ma wannan ya shiga ciki haka nan wanda za a bashi kuɗi kuma asali yayi zaben ne dan an bashi wani abin duniya wani abu aka bashi 10,000 aka bashi 5,000 aka bashi babur aka bashi mota aka bashi wani abin aka bashi to da ka sai ga ya kamata ya zabi wannan shugaban saboda wannan abin da aka bashi sai je kada masa ƙuri'a shi ma wannan hadisin ya hau kansa Allah ya madaukar sarki kiyaye amin kun ga akwai matsala kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa in a'tahu minha wafa idan aka bashi wani abu daga cikin ita duniyar wafa sai ya cika masa wannan mubayar ma'ana sai ya ci gaba da bin sa da kare shi wa in lam yu'tihi minha lam yafi idan ba a bashi wani abu daga duniyar ba alƙawarin da aka yi masa ba a cika masa ba lam yafi ba zai cika masa wannan mubayar ba sai kuma yana zagin sa sai kuma yana kushe shi sai kuma yana cewa ba mutumin kirki bane ya kirkiro abin da yayi da abin da bai bayyana ka fada annabi ya ce kaga irin wannan babu shi ba samun rahamar Allah ba ɗaukakin sarki ran tashin alkiyama Allah ya kiyaye kun ga akwai buƙatar ƴan uwan mu lallai a faɗakar da juna akan wannan hadisi mu ji abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa domin mu gyara duk wanda zaka zaba ka zabe shi ne bisa cancanta kawai duk wanda zaka zaba ka tabbatar ya cancanta ka zabe shi ka daina lura da cewa wani zai ci wani ba zai ci ba wani kai ka sani ne kai zabe bisa cancanta ka fita a wajen Allah madaukakin sarki shine abin da ake bukata ɗan uwan fahimce ni ai idan ɗan takara sun fito guda 10 ko guda 20 ka zabi wanda kake gani idan Allah madaukakin sarki ya tsaye da kai ranar tashin alƙiyama ya ce me yasa ka zabi wanda zaka iya bada hujja akan sa ba wannan abin da muke gani ba zai tafi abin zabi wallahi sai Allah ya dawo da abin sai kowa masa tambaya akai ƙuri'ar da kaje ka dangwala sai an tambaye ka me yasa ka dangwala ta wacce hujja kake da ita na zabarwa ne wallahi sai ka fada in baka fada ko baka kaga Allah subhanahu wataala saboda haka ka zabi mutum saboda ya cancanta saboda zai kare maka addininka saboda zai kare maka lafiyarka zai kare maka iliminka zai kare maka zai gyara maka titinka duk abin da yake naka na walwalarka zai gyara maka ka san zai iya sai ka zabe shi dan haka koda yazo bai yi ba wannan baka da laifi a wajen Allah madaukakin sarki kikkiawan zadukai masa an gane amma mutum ya baka kuɗi ya baka wani abin duniya a kirawo ka a baka buhun shinkafa ko a baka wani abu na duniya a ce ka je ka zabe kuma ka je ka zabi mutane har ka rinka mobilizing din mutane a baka kuɗi ka je ka rinka rabawa mutane wa zabuwa ne wannan cin amana ce wallahi inda za ka gane mutanen mu kwata-kwata ba mu san kanmu ba kenan har yanzu kwata-kwata ba mu san kanmu ba har yanzu shi wanda ya kirawo ka ya baka kuɗi ya ce ka je ka rabawa mutane a zabe shi dan Allah kafin lokacin nawa ya kirawo ka ya baka ka tambayi kanka nawa ya kirawo ka ya baka karatu me ya taimake ka da shi a karatunka baka da iyaye me ya taimake ka wajen ka tallafa wa iyayenka rayuwarsu da kyau sai lokacin da bukatarsu ta zo kuma kai da yake baka da hankali ka je kana bin mutane kana wai za ka gamsar da mutane a zabuwa ne ka ga mutum ko kunya baya je ya kirawo ka ka girme shi ka fi shankali tana wai da Allah ya zabuwa ne ai marar sai ya kamata kai wallahi duk wanda ya ƙara kirawa kai sai ka zaɓuwa ne ka kamari shi wallahi reni ne kai baka da hankali sai shi zai gaya maka shekara 8 kana shan wahala kai baka san wanda zaka zaɓa ba sai lokacin zaɓe wani mara kunyan yaro kawai zai ce maka ga wanda zaka zaɓa ai reni ne wannan kai baka san wahalar da kake sha ba ko ma waye baka ka je ka zaɓa kayanka mutanen mu ne suke da irin wannan mutanen mu ne suke da Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi kuma ina gani akan su zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa zamu dora akan hadisi na 29 abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana alaikum assalam wa rahmatullah na'am in kaga duk ba wanda ya maka sai ka fasa zaɓar in ba wanda zaka iya gaya wa Allah maɗaukakin sarki dalilin da ya sa ka zaɓe shi duk ba su yi maka ba kana gani duk ba su cancanta ba sai ka bar su
eh sai ka bar su wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh na'am kai zaka iya sabu ta bangaren sa kenan eh shine yanzu misali idan aka ce Alhaji kai za a kirawo ka eh misali za a dan kara ka a wani wajen in Allah ya sa an samu nasara eh to kaga wannan kanka ke yi aiki kenan ko ba ka bane yan uwa na'am eh to me kirkin ne ka gamsu da kirkin sa to abinda ya kamata shine kallon masalan mutane alaji masalan al'ummarka yanzu misali kai idan kuna da alaka da shi mai kyau kalla yayinka da suke tasowa maybe ba su samu irin alakar da kake da shi da su ba idan yayin maka ba lalle su yi musu ba akwai yan uwanka da ba su san shi ba su da alaka da shi kalla mutumin da bai san ka ba bai san yayinka bai san uwanka ba kowa idan aikin alkhairin shi zai safe shi ba shikenan ba shine wanda ya kamata amma galibi abin da muke kenan ni idan na duba na ga wani zai ci na sabo wani abu to duk bala'in da za a yi sai ne masa kamfin yanci wannan ma cin amana ne wallahi ko bai cancanta ba kuma na san ba mutumin kirki bane amma na san da in yi zai kira ni zai samu wani abu zan masa kamfin zan fitar da kuɗi na mai masa wannan cin amana ne eh dole ne siyasar ta mu je kawai ta zama yadda ta zama Allah ya kiyaye na'am na'am malam eh na'am gaskiya ne gaskiya ne a bai dace ba cin amana ce sosai yace yanzu misali mutumin da yake shi kansa ya san ba mutumin kirki bane mutane sun san ba mutumin kirki bane amma zai dauko shi ya kawo mutane shi ya sa soso da sabulu ya wanke musu shi yace mutumin kirki ne dan yana da gani yana da wani interest akai idan aka ci za a iya kiransa to wannan ɗaya ne daga cikin manyan cin amanan da muke yi kenan eh cin amana ne wannan ba daidai bane in ba mu gyara irin wannan siyasa ba wallahi ba za mu ci gaba ba wallahi sai ga yan siyasa na sanin mana abin da suka ga dama idan mutum ya ci shi ya san kuɗin sa ya fita rai bara aka zabe shi sai sai kowa wulakanci to me kai masa kuɗin sa ya fita rai baka amma kowa ya ki yadda da kowanne ɗan siyasa mu duba cancanta mu zabi wanda muke gani mun san shi kansa ya san bai ba mu kuɗi ba ya san idan bai mana abin da ya ga dama ba Allah ya kai mu shekara mai zuwa shikenan Allah ya sa mu dace irin wannan zancen na siyasa da wahala dai kawai sai dai a faɗa na'am 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 to ai shi asali ko kai zabe ba ko baka zabe ba kamar yadda muka sha fada a nan wajen furici mara kyau akan shugaba bai dace ba ko kai zabe ko baka zabe ba kai zagi shugaba ko kai furici akan sa mara kyau ba daidai bane kai masa addu'a Allah madaukakin sarki ya shirye shi kai masa addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi ikon yin abin da ya kamata dan kai ma ka amfana dan kai ma wannan abin da zai mai kyau din Allah da abin zai shafe ka amma an ka zagi shugaba kai masa kai furici mara kyau akan sa za a samu matsala gaba daya ta game mu saboda haka ko wanda ya zabe ko wanda bai zabe ba shawara shine bai kamata mu rinka zagin shugaban nan ba idan za mu yi musu addu'a mu yi musu idan ba za mu yi musu addu'a ba mu ga baki mu yi musu shuru shikenan yafi kuma yadda wani bawan Allah yake cewa shi dai wallahi bai zai musu addu'a ba na ce to kuma za ka yi musu addu'a ba ka ga bakin kai shuru ba shikenan ba yafi Allah ya sa mu dace na'am ana na'am eh gaskiya ne to ai sai madan ka kai zuciya nesa eh gaskiya ne haka amma farashin ya daina fitowa da Allah malamin eh a rinka gimtse shi zai fi Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله